Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma muryar Arewa. Sai kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kafin buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, za ku ji matakin da gwamnatin jihar Gombe ta ɗauka na rage zaman kashe wando tsakanin matasa, sai kuma ci gaban da aka samu a fannin cimma gurorin muradun ƙarni a jamhuriyar Nijar. Kamar kullum, lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Mawasare, assalamu alaikum. Bayan shekaru uku da kulle bakin iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru, yanzu aka ambuɗe wannan bakin iyakar, wanda hakan na nuni da cewa wata babban nasara ce aka samu a kan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga ƙasar ta Kamaru, Moki Edwin Kindizeka, ya ce jami'an tsaron ƙasashen biyu ne suka gana inda suka sake duba batun tsaro a ƙasashen biyu, musamman abin da ya shafi bakin iyakokin ƙasashen biyu. Jami'an suka ce an samu raguwar barazanar da 'yan ta'adda ke yi biyo bayan sintirin haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙasashen biyu ke yi a bakin iyakan, wanda hakan ya fatattaki ƙungiyar ta Boko Haram. Suka ce bakin iyakan ƙasashen biyu yanzu yana buɗe tun daga watan da ya shige ne aka fara wannan aiki. Shugaban rundunar sojojin Najeriya a wajen bikin buɗe bakin iyakar, Janar Abba Muhammad Dikko, ya ce ba wani kyakkyawan kasuwanci da za su gudana idan ba wadataccen tsaro. Ya ci gaba da cewa irin haɗin kan da aka samu tsakanin ƙasashen biyu ya taimaka gaya wajen samar da nasarar koren ƙungiyar ta Boko Haram. Daga ƙarshe ya ce nasarar koren ƙungiyar ta Boko Haram zai taimaka wajen ganin 'yan gudun hijira sun samu damar komawa garuruwansu na asali. Yau sama da wata ɗaya kenan tun da ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi nasarar bazata a kan abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Wannan ne ya kawo ƙarshen yaƙin neman zaɓe mafi cike da hargitsi na shugaban ƙasa a Amurka, wanda tarihi ba zai manta da shi ba. Yanzu dai a zahiri a ranar Litini mai zuwa ne idan Rabbana ya kai mu. Wakilan nan su 238 za su hallara a fadon gwamnatin Amurka domin kada ƙuri'arsu ta ƙarshe da zai tabbatar da wanda shi ne shugaban Amurka na gaskiya. A bisa tsari dai, waɗannan wakilan ƙuri'unsu kamar a ce na jekanayika ne, domin baya da tasiri sosai. To amma sai dai na wannan karin labarin ya sha bamban, domin ko kome mai iya faruwa ne na su hana Trump ɗin ya zama shugaban ƙasa. Ana iya cewa nesa ta zo kusa, domin ko tawaga wakilan suna iya tutsu domin saka shakku ga wannan zaɓe, wanda shi ne irinsa mafi ruɗu da aka taɓa yi a nan Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai barin gado Ban Ki-moon ya bayyana birnin Aleppo a matsayin wani mummunan wurin da ba wanda zai so ganin kansa a wannan wuri. Ban Ki-moon yana magana ne yau Juma'a sa'ilin da yake yi wa taron manema labarai jawabi na ƙarshe a matsayinsa na sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce gaba ɗayansu sun gaza wa mutanen ƙasar Siriya. Ya ce za a samu zaman lafiya ne kurin idan ya samu tausayi, adalci da kaucewa duk wani abu da ka iya kawo tashin tashina, musamman abin da ke nasaba da aikata ayyukan asha. Tun da farko yau Juma'a ne gwamnatin ƙasar ta Siriya ta ɗage kwashe mutane daga cikin birnin na Aleppo, musamman a gabashin birnin, wanda hakan ya rutsa da dubban jama'a. 'Yan tawaye sun soki lamirin gwamnati cewa su ne ita ce ta dakatar da kwashe mutanen, yayin da gwamnati ce ta ɗauki matakin ne domin ko 'yan tawayen sun shiga buɗewa ayarin gwamnati wuta. Sai dai Ban ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta Siriya da ta ci gaba da aikin kwashe mutane a wannan wuri. Prime Minister Japan Shinzo Abe shi da shugaban Rasha Vladimir Putin sun kwashe kwanaki biyu suna tattaunawa ba tare da cin matsaya ba a kan abin da ya shiga tsakaninsu tun lokacin yaƙin duniya na biyu. Shugabannin biyu sun kawo ƙarshen ganawar ce a yau Juma'a bayan sun kwashe kwanaki biyu suna tattaunawa a kudu maso yammacin ƙasar ta Japan. sai dai a babban birnin kasar ta Japan, yan sanda sun yi kokarin hana masu zanga-zanga kusantar wajen wannan taro na shugabannin. Masu zanga-zangan dai suna nema ne kasar ta Rasha ta mayar mata da yankin kudancin tsibirin Kuril da ke yammacin Pacific, wanda sojojin Soviet suka kwace a lokacin ƙarshen yakin duniya na biyu, wanda hakan ya tilasta 'yan Japan har su 17,000 barin muhallansu. Tun daga wannan lokaci ne dai kasashen suka kasa cin yarjejeniya akan wanda ya mallaki wannan tsibirin. A Tokyo dai shugabannin sun tattauna akan yadda za a cimma matsaya tare da samar da hanyar da za a bunƙasa harkokin tattalin arziki a wannan yanki.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu faro takon a jihar Gombe, Najeriya, inda gwamnatin jihar ta samar wa matasa kimanin 1,000 ayyukan yi ƙarƙashin shirin da gwamnan jihar Ibrahim Dangombe ya yi alƙawalin aiwatarwa da nufin rage zaman kashe wando tsakanin matasan. Kwamitin inganta rayuwar matasa na jihar Gombe, Malam Faruk Kirma, ya yi ƙarin haske dangane da shirin a hirarsu da wakilinmu Abdul Wahab Muhammad.
To, wannan ɗaya daga cikin alƙawura da mai girma gwamna ya yi na ba wa matasa aikin yi. A bisa wannan ya fito da wannan tsari na yara guda 1,000 za a ba su training a sanin makaman aiki, kuma a tura su a makarantunmu na primary da secondary school da za a kira su da education marshals. Waɗannan matasa za su zame jami'an tsaro na cikin makaranta kenan, kuma za su na ba da aikin gaggawa da zai taso da kuma aikin tallafi na jin kai, wanda duka a wannan sansani da aka koyar musu makaman aiki duka an koya musu yadda za su yi wannan din. Shi mai girma gwamna Dr. Ibrahim Hassan Dangombo ya lura da cewa dukkan abubuwan da za a yi na ci gaban jama'a, walau abin da ya shafi ruwan sha ne ko asibitoci ko makarantu din kansu, dole ne sai an sama wa matasa aiki domin su ga tsaye suna da abun yi a hannunsu. A 2015 zuwa yau an ɗauki yara kusan 2,000 a aiki, so ina ganin ƙoƙarin da ake shi ne a sama musu aikin yi.
Kaman akwai abin da aka tanada wanda yake za a dinga biyan su kamar albashi?
Gwamnatin jihar Gombe da haɗin gwiwar MDG wato muradin ƙarni sun yi haɗin gwiwa na cewa kowane yaro a ƙarshen wata za a na bashi naira 10,000, shi ne abin da zai ɗan sayi sabulu zuwa wani lokaci.
Daga bisani kuma na ji ta bakin wasu matasan game da shirin samar musu da aikin.
Sunana Bello Ishaku daga Balanga local government a jihar Gombe. Alhamdulillah, muna yi ma mai girma gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dankombo godiya, dukkan shugabanninmu da muke da su a jihar Gombe godiya. Alalakika mun ga sun nuna mana goyon baya, sun nuna mana cewa mu 'ya'yansu ne, shi yasa suka kawo mu nan don koya mana aikin da ya kamata mu yi domin kada mu zama masu zaman banza.
Ina mai suna Sarah Buwas daga Karcin Godoka Gombe. To, takamaiman aikin da zan yi, za mu yi a makarantu za aka kai mu, za mu yi aiki as ma education marshal, za mu kula da yara na makaranta primary da secondary school, za mu koya musu tarbiyya, za mu
gaskiya zai taimaka sosai, saboda da yawanci saura ma suna zaune a gida, saura suna yin kalare, rashin aikin yi yana jawo matsaloli da yawa a cikin especially mamu youth.
Kaman 10,000 da aka ce za a biya ku, kina jin zai taimaka miki?
Zai taimaka sosai.
Sunana Abdullahi Muhammad. To, ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan wuri. Dan Kwambo yayi ruwa ya tsaki akan matasa don a samu ingancin cigaba, a rage zaman banza da wasu kalare da wasu shaye-shaye, akan a jawo matasa su ringa abin da ya kamata su taimaki kansu, su taimaki iyayensu.
Za a tura matasan zuwa makarantun primary da na sakandaren gwamnati da ke fadin jihar ta Gombe don fara aiki. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To, bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda wata tawaga ta hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta yada zango a damagaran domin yada sababbin muradin ƙarni guda 17 zuwa nan da shekara ta 2030, waɗanda 16 daga cikinsu suka shafi jamhuriyar Niger kasance wata ƙasar da bata da gaɓar teku. Wakiliyar Mutamar Abari na ɗauke da ci gaban rahoton.
A cikin muradin karnin da suka shafi Niger muhimman sun hada da yaki da talauci kafin shekara ta 2030, samar da daidaito a harkar ilimi da kiwon lafiya da kuma kyautata rayuwa. Kabiru Bubakar Isa Baba jami'i ne a hukumar kasa mai kula da kididdiga.
Yiji Ash shine mai setin ci gaban rayuwar dan adam a cikin kasa. Eh da wancan abu da ake cewa ODD. ODD sarki wani matsayi ne bisa kan ci gaban kasa.
Kabirun ya ci gaba da cewa muddin aka inganta fannin ilimi za a cimma burin da aka sa gaba.
Matsalar babban ita ce ta shayi fannin makaranta. Nan a kasan namu ta Nijar in an sa yara lakol an gano da ba yara duka kare karatu ba. Yawancin yaran duka in ka duka kashi hiye da gomiya tara saman 100 ba su wuce waga ikwal aka ce ma ikwal primaire. Don wannan abu ne ga sa in ana nema a saita cigaban dan adam sai kasan Nijar ba ta tayya gaba kamar yadda sauraron kasashe ke tayya kamar wani Cote d'Ivoire kamar wani Burkina Faso.
Sai dai abin da ya shafi kiwon lafiya Nijar ta dan tarza.
Amma biskan fannin lahiya an yi aiki yayi kyau amma duk da wannan dai ya kamata a ci gaba da wannan aiki.
Muradu takwas a shekara ta 2015 ba a cin musu ba, ga kuma guda 17 ko menene ya hana waɗancan kin samuwa?
An gano matsalolin da dama suke tunda waɗancan da an ka yin da takwas ba ƙasashen duniya duka ba ne abun ya shawa. Yanzu wanga da abu ake ciki abu ne da ya shayi ƙasashe duka tun America har Niger. Abu ne mai ɗaukan muhimmanci cikin bisikan kilima. Wancan da an ka yi da takwas ɗin nan ba ɗauki ba kakani za a yi in ma an ci gaba gaggaruwa su ɓaci.
To ko kaka Niger za ta cika waɗannan muradun ƙarni zuwa nan da shekara ta 2030?
To abin da kamata a yi shi ne kamata kowa ya gano da aiki ne da ya shayi kowa, ba aiki ba ne da ya shayi gwamnati ɗai, ba aiki ba ne da ya shayi 'yan siyasa, aiki ne na 'yan Niger duka gaba ɗai. Kenan kamata a yi kowa ya tashi tsaye. Mu kama jikinmu a yi ta aiki a samu in wannan lokaci ya yi ya zamanto Nijar tana cikin ƙasashen Afirka wanda an ka ga sun ɗauki alƙawali kuma sun cika shi.
Duk da waɗannan matsaloli an samu ci gaba a fannin adadin rayuwa, an kuma samu raguwar mace-macen yara ƙanana da kishi 40 cikin 100, mace-macen mata wajen haihuwa kishi 23 cikin 100. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
Madalla kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban kasa, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Mata kurege gerishi, mata kurege tashi,
don wani hali baya da kyawo.
Mata kurege
abunda aure bai baki ba, abunda aure bai baki ba, kin san kishi ba ya baki shi,
kin san ta shi ma ba ya baki shi ba.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla, kai tsaye muna da wani daga jihar Kwara, wane ne a bisa layi?
Assalamu alaikum warahmatullah, mai magana Jalla Garba Dina mai Bulawun da kayan wuta kala-kala na Tifa Kwara. Sai wa zan yi tsokaci musamman ma ga jihar Jigawa. Muna kira ga gwamnan jihar Jigawa kuma shugaban gidan rediyon jihar Jigawa Mati Ali, yake akwai dama da suka ba mu, musamman ma muna ba da ra'ayi kowace rana kutan kwa ayi ni rana biyu, amma a yanzu sun hawan barar abaka wannan.
To Malam Bello, layin naka ya tsinke, to bari mu tafi Kaduna. Ko na Kaduna ne ya tsinke?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wa ke bisa layi? Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, barka da yau.
To alhamdulillahi, da farko dai ina yi wa ƙasata Najeriya addu'a ta fatan alkhairi, Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya.
Amin.
Kuma idan muka ɗauki irin alƙawarukan da suka shugabannin Najeriya suka ɗaukan wa talakawa, to ya kamata a yi ƙoƙari a cicika musu irin alƙawarukan da aka yi musu. Kuma ana da tambaya da Allah Anti Gres dangane da abin da ya danganci 'yan majalisa.
To
kamar yadda 'yan majalisa suka yi magana cewa sun kafa kwamiti a kan magana cewa za a rage magana kuɗin man fetur, to ya kamata gaskiya talakan Najeriya fa ya gane cewa fa ya zaɓi canji domin an rage mai raɗin da yake ji, domin yana fama da wahala abinci, da tsadar man fetur, da tsadar abubuwa komai, kullum kafi ya gobe za ka ji ya ƙara kuɗi. To muna kira ga shugabanni, ya kamata a tausaya wa talaka.
To Malam Musa, to za mu ja maka burki nan, har yanzu muna Kaduna. Wanda ke layi a Kaduna, har yanzu kana tare da mu?
Bello Sokoto ne Kaduna.
Yawa, to Malam Bello, barka da warhaka.
Barka da jirin Alhaji Abdu.
Yawa, to yau kuma kai me ke tafe da kai?
To ni abin da ke tafe da ni, abin da suke faruwa ne a Najeriya akan ɗan majalisa da faɗi shugaban ƙasa. Saboda abubuwa mutane ba su nazari abubuwa, idan majalisa shugaban ƙasa ka in suka ce ba haka bane, mutane ba su tunani su nazari abu sai aza musu laifi. To gashi ta bayin a kafu din kan da DSS kike da kuma gudu shi abin babu abin ma bai ba, saboda haka ina ta awal da kan jani yayi magana yanzu a rede ina fita in majalisa abin da za a ce da mutum ke ga gaskiya nazari abubuwa da ne ka su ta, saboda ka ga in majalisa an wace kike da gaskiya akan wannan magana ta magu, saboda haka hakan haka ma ne kabila akwai dan barjin da an yi magana ba su ce
wato layin kan dai ba shi da kyau sosai Malam Bello. To mun gode da gudunmuwar taka, bari mu koma Sokoto.
Hello,
barka da warhaka.
Lafiya,
lafiya. Lawa ke bisa layi. Yawa, to sarkin yaƙi me ke tafi da kai?
Abin da ke da ni ina nuna goyon bayana ne ga hana shigowa da motoci ta ƙasa da wajen shugaban ƙasa ba da umarni a riga ɗaya ga wannan wata.
Yawa, to ina taka hujja?
Abin da hujja ta ke ga aƙalla muna da mutane sun kai miliyan 6 na jikin sahiba su neman sai faru muna.
To sai dai ga layin naka ya tsinke, dama kuma da na so in tambaye ka, kana goyon bayan wato hana shigo da motocin nan, da zan so in ji ko kana kuma goyon bayan ƙara wato farashin shige da aka ƙara 100%. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, wake bisa layi. Biyar wake bisa layi.
Yawwa, sunana Alhassan Muhammad Shi'aibu, kwankwason Kanawa a Abuja. Ka dawa ni tara karamar hukumar Ungwango da ke jihar Kano.
Cikakken bayani. To
kuma a ra'ayi, to ra'ayina da zan baya shi ne yau Juma'a, sakamakon hana auren zuwa da gwamnatin jihar Kano. Abinda nake so nuna gwamnatin jihar Kano a nan shi ne, idan muka kalli lokacin shi tsohon gwamna injiniya da Sarabi Musa Kwankwaso yana aurar da Jawarawa da Samari ba tare da wani abu ba a jihar Kano, daga baya wannan gwamnatin ta jihar Kano ta zo ta nuna kamar za ta ci gaba da aurar da wannan Jawarawa kuma ta daina. Sannan daga baya shi tsohon gwamna injiniya da Sarabi Musa Kwankwaso yake zai zo zai ci gaba da aurar da waɗannan Jawarawa, gwamnatin Kano ta kuma hana wannan, take ita za ta yi. Daga baya injiniya da Sarabi Musa Kwankwaso yake waɗannan kayayyaki da
yawa, wato a gurguje menene kake a gurguje menene kake so musamman kar aje baya a dawo gaba aje baya menene mecece shawara ka ko kuma meye korafin ka
yawa to ni korafi na anan domin idan muka kalli wannan hanawa da sai babu wani alfanu a cikin sa domin kada ƴaƴa mata su fada halin jinace-jinace da kuma su wa'annan samari kwara gwamnatin Kano ta bar injiniyar Tarabi Musa Konkoso ya zo ya ci gaba da
yawa to mun gode bari mu nufi kebi ne ko kuma kwara wake bisa layi Kaduna ne
wake Sa'idu Fatuta Tagarko
okay to malam Sa'idu a Kaduna ko
kudancin Kaduna ba
yawa to madalla me ke tafi da kai kuma yau
to ni abin da yake tafi da ni ina kira da al'ummar kudancin Kaduna da mu Allah mu zauna lafiya da juna idan muka duba tsakiyar Kaduna da arewacin Kaduna zamu ga wannan gwamnati tana tayi muku hanyoyi
tokam mala Sa'idu in kana jin mu layin naka na cicijewa ko dai ka daina magana ne ko ya tsinke ko kuma yana cicijewa
bai tsinke ba bai tsinke ba ni ina jin ku
yawa to amma mu ai ba ma jin ka
to nace dan Allah al'umma kudancin Kaduna mu zauna lafiya in ka zo kudancin ka arewacin Kaduna da tsakiyar Kaduna zaka ga ana ta ayyuka wanda na ci gaba wanda gwamnati take amma mu saboda rashin zaman lafiya gwamnati ba ta mana ayyuka ya kamata al'ummar jihar Kaduna ai kudancin Kaduna mu zauna lafiya da juna
to madalla to bari mu tafi jihar Adamawa
assalamu alaikum Aunty Grace
barka da warhaka
sunana Biliyadisi daga Son local government Adamawa state yawa yau zan yi magana ne akan
kana tare da mu to layin na Adamawa ya tsinke kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma nan Washington yana cewa karfe 4 saura minti 9 na yamma ga mu da wani daga jihar Kano wake bisa layi a jihar Kano
Umar Ofisa Unguwa Uku layin mai fata kuma da ga aminan juna daga nan jihar Kano
ya wato kai ne na ƙarshe a wannan to layin naka ya tsinke to abinda lokaci ya bamu damar kawo wake nan yau sai kuma mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana zamu ci gaba da baku wannan dama
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka abubuwa da yawa sun canja cikin shekaru 35 tun bayan ɓullar mummunar cutar nan mai kare garkuwar jiki wacce ake kira a turance HIV ko kuma AIDS a baya idan aka gane mutum yana da cuta mai kare garkuwar jiki to kamar an yanke masa hukuncin kisa ne mutumin da ke dauke da cutar kusan baya haura shekara guda a yayin da ta zama kanjamau a yau kusan rabin mutane miliyan 32 da ke dauke da cutar mai kare garkuwar jiki na samun jinyar da ke ceton rayukansu har su yi rayuwa irin ta kowa A gargashin shirin tallafin gaggawa na shugaban kasa akan samar da sauki kan cuta mai kare garkuwar jiki shirin da ake kira PEPFAR a takaice ko kuma PEPFAR jakadiyar Amurka wajen tsare-tsare kan cuta mai kare garkuwar jiki a duniya Deborah L. Burks ta ce Amurka ta kasance a sahun gaba wajen yaki da wannan cuta a duniya PEPFAR ita ce kungiya mafi girma a kowace kasa da ke yaki da cuta ita kadai a tarihi PEPFAR ita ce kungiya mafi girma a kowace kasa da ke yaki da cutar ita kadai a tarihi bayanai na kwanan nan sun nuna cewa ana shawo kan wannan cuta a kasashen da cutar ta fi shafa a yankin Afirka wanda ya nuna bajinta da kuma tasirin dukufar da shirin na PEPFAR yayi jami'a kungiyar USAID Gail Smith yace hakika an kusa cimma zama tsarar al'ummar marar cuta mai kare garkuwar jiki sakamakon bincike da kuma bayanai da ake samu kusan ya taimaka wajen ceto rayuwar miliyoyin mutane da kuma karya lagun cutar mai karye garkuwar jiki ya kara da cewa a yau PEPFAR na tallafawa mutane miliyan 11.5 a duniya da tallafin maganin na kare rayuwa labari mai dadi shine kamar yadda kungiyar UNAIDS ta rawaito yawan yara da suke kamuwa da cutar a fadin duniya ya ragu da kaso 51 cikin 100 a tsakanin shekarar 2010 zuwa shekarar 2015 haka nan mace-mace da ke da alaka da cuta mai kare garkuwar jiki a shekara sun yi kasa daga miliyan 2 zuwa miliyan 1.11. Labari mara dadi kuma shine kwayar cutar na yaduwa ne a tsakanin yan mata dake yankin kudancin Sahara, kamar yadda rahoton UNAIDAS na kwanan nan ya bayyana. Kusan 1 cikin 5 wato kaso 19 cikin 100 na sabbin kamuwa da cutar a fadin duniya mata ne yan tsakanin shekaru 15 zuwa 24. Balagaggun mata da kuma yan mata sun kwashe kusan kaso 75 cikin 100 dake kamuwa da cuta mai karya garkuwar jiki tsakanin baligan matasan Afirka dake kudancin Sahara. Wannan wani al'amari ne mai ban tsoro saboda yawan mata yan shekara 15 zuwa 24 masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki dake kudu da Sahara zai ninka a shekarar 2020. Akwai dalilai da yawa da suka alamtar da yawan karuwar yara mata da sababbin kamuwa da cutar mai karya garkuwar jiki, ciki har da tashin hankali na son rai da bambancin jinsi, wariya da kuma hana dama cikin harkokin tattalin arziki, rashin wadatacciyar samun kiwon lafiya, sannan da karancin ilimi ko da na gaba da sakandare ne. Saboda haka, ta hanyar Peppar Amurka na aiki da abokananta domin rage yaduwar cuta mai karya garkuwar jiki tsakanin kananan yara da kaso 40 cikin 100 a wuraren da ake fama da yawan cutar mai karya garkuwar jiki a kasashe 10 dake kudu da Sahara a ƙarshen shekara ta 2017. Wannan shine karo na farko da gwamnatin Amurka ta saka wani takamaiman burin kare sabuwar yaduwar cuta mai karya garkuwar jiki a tsakanin wannan rukuni wanda ke illata yadda Amurka ke tallafawa ƴan matan. Jami'in USAID Smith yace, tare da abokananmu za mu iya samar da jagoranci irin na Amurka mai dorewa da tausayi da kuma karfin hali. Gaba ɗayan mu mu tsaya akan kawo ƙarshen cuta mai karya garkuwar jiki a duniya baki ɗaya nan da shekarar 2030. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To a gaida mai wannan sharhi kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Bayan shekaru uku da kulle bakin iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru, yanzu aka an buɗe wannan bakin iyakar wanda hakan na nuni da cewa wata babban nasara ce aka samu akan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga ƙasar ta Kamaru, Moki Edwin Kindizeka, ya ce jami'an tsaron ƙasashen biyu ne suka gana inda suka sake duba batun tsaro a ƙasashen biyu, musamman ma abin da ya shafi bakin iyakokin ƙasashen. Jami'an suka ce an samu raguwar barazan da 'yan ta'adda ke yi biyo bayan sintirin haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙasashen biyu ke yi a wannan bakin iyakan, wanda hakan ya fatattaki ƙungiyar ta Boko Haram a wannan wuri. Suka ce bakin iyakan ƙasashen biyu ya zama buɗe tun daga watan da ya shige, kuma an fara wannan aiki ne tun a wannan lokacin. Yau sama da wata ɗaya kenan tun da ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya nasara bazata akan abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. Wannan ne ya kawo ƙarshen yakin neman zaɓe mafi cike da hargitsi na shugaban ƙasa a Amurka wanda tarihi ba zai manta da shi ba. Yanzu dai a zahiri a ranar Litinin mai zuwa ne idan mai duka ya kai mu, wakilan nan su 238 za su hallara a fadan gwamnatin Amurka domin kada ƙuri'arsu da zai tabbatar da wanda shine shugaban ƙasar na Amurka na gaskiya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai barin gado Ban Ki-moon ya bayyana birnin Aleppo a matsayin wani babban mummunan wuri da ba wanda zai so ganin kansa a wannan wuri.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, a madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.